Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1925 da kuma 60 a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron matashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da Sarauniya da Far'a da FM Noman da Dalal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da daren yau Alhamis 4 ga watan Yulin 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin kasancewa tare da ku, tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU tana ci gaba da gudanar da taronta a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. To kowane irin alfanu talakawan nahiyar Afirka za su samu dangane da taron?
Gudu kasuwanci da dukkan tsarin Afirka gaba ɗaya, wanda ake kira Tsareka, wanda ta duka kansa sai su kawo kayayyakin sosai da cikin ƙasa sai kuna da kuna.
Yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu haka an fara gudanar da taron kungiyar haɗin kan Afirka ta AU a Jamhuriyar Niger. Shin wane irin muhimmin batu kuke so shugabanninku su tabo a wannan taro? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko, wato plus, sai a jero lambar. Sannan muna tafa da shirin labaran wasanni a takaice, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. A yau Alhamis, Amurka ke bikin zagayowar ranar samun ƴancinta a lokacin da ake wasan harba wuta a sama da ake kira fireworks a Turanci. Iyalai da abokan arziki kuma su tattaru don bikin wannan rana a fadin ƙasar. Bayan haka shugaban Amurka Donald Trump zai yi wani ɗan jawabi ga al'ummar ƙasar. Bukukuwar ranar 4 ga watan Yuli na tunawa ne da lokacin da Amurka ta ayyana samun ƴancinta daga ƙasar Ingila a shekarar 1776. A babban birnin ƙasar, wato Washington DC, birnin ya janyo dubban mutane zuwa wajen kallon wannan biki a National Mall a birnin. A wannan shekarar, shugaba Donald Trump ya sanar da cewar za a gudanar da sarawa da ake yi wa Amurkawa don nuna muhimmancin ƙarfin su ikon sojin ƙasar. Zai kuma yi jawabi daga ƙasar daga matakalar Benin Lincoln Memorial. Jiya Laraba ne ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar za a yi biki da ba taɓa yin irinsa ba. Ma'aikatan kiwon lafiya a ƙasar Sudan ta Kudu sun ce suna ƙoƙarin daƙile annobar cutar Ebola daga zuwa ƙasar bayan da aka tabbatar da ɓullowar cutar kimanin kilomita 70 daga iyakar ƙasar a arewacin demokuraɗiyyar Congo. Likita Penny Nimol ya shaidawa mahukunta cewar akwai buƙatar daƙile cutar, wanda yake kula da yake ganin cewar akwai cutar tana ƙoƙarin kawowa. Sun aika jami'ai guda 7 zuwa yankin Yan River wadda ta hada iyaka da ƙasar Congo. Dalilin tura waɗannan shine domin su sa ido su kuma kasance da shirin kota kwana game da cutar, a cewar Yimo a lokacin da yake hira da sashen Sudan na muryar Amurka. Ranar Talata da ta gabata aka samu labarin ɓullar cutar a birnin Ariwara, wata cibiyar hada-hadar kasuwanci wadda wata mata mai shekaru 40 ta kamu da wannan cuta ta yi tafiyar kimanin kilomita 500 daga Benin a kudancin lardin Kibok da ke Congo. Ta cewarta ta kai wannan ta isa wannan guri a arewacin Kibok a tsakanin wurin da cutar Ebola ta yi kamari, inda mutane sama da 1,500 suka mutu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. a tabakin jami'in Majalisar Dinkin Duniya. Barin wutar da aka yi a daren Talata da ya gabata a babban birnin kasar Libya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44, wasu rahotanni ma na nuna cewar mutane 55 ne suka mutu, sama da mutane 130 kuma suka ji rauni. Hakan na iya zama laifin yaki. A kusa da wata cibiyar tsare mutane a babban birnin Tripoli jiya Laraba, waɗanda suka tsira da rayukansu sun ga yadda masu bincike suka tono raguzai daga gine-ginen da ya faɗi. Bayan sun kwashe lokaci mai tsawo a wajen tarin wajen kokarin fito da mutane ba tare da sun ci abinci ko shan ruwa ba, mutane masu kiwon lafiya sun ce da cewar wata 'yar Somalia wadda ta bayyana cewar wadda ta fake a karkashin wata bishiya yayin da jami'an ke kwakwarin ganin sun fito da mutane, matar wadda ta ce ai zama ai barin inda suke ma yafi kasar Somalia, yayin da suka yi tafiya daga Yemen har zuwa Sudan kuma suka yi wannan doguwar tafiya mai tsawo. A wani ɗakin ajiyar gawawwaki da ke birnin Tripoli an nannaɗe gawawwaki don a gudanar da bincike na musamman a kansu a yayin da waɗanda suka ji rauni suka kai kimanin mutane da dama.
Yusuf Aliyu Haran da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai rahotanninmu, yanzu haka hankalin kasashen duniya ya karkata kan birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, inda shugabannin kasashen Afirka ke gudanar da taro a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar haɗin kan Afirka ta AU domin tattauna wasu mahimman batutuwa da suka shafi tafiyar da wannan nahiya da ke gab da soma zartar da wata yarjejeniyar cire shingen kasuwanci a wani yunkurin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen. Dangane da haka, wakilin Musulun Mumin Barma ya tattauna mana da ministan yaɗa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammad Habi akan wannan taro da yake gudana, inda ya fara da tambayar sa muhimmancin taron.
Muhimmanci ne da na farko, ƙasar Nijar tana nuna kenan tana cikin tafarkin duka kasashen da duniya da aka samu kwanciyar hankali da kuma ta tabbatar da ƙarfafa zumunci na tsakanin duka sassan Afirka. Ko da za a gama wannan taro na ƙungiyar Afirka, akwai wannan taron da zakwa na samu a yi kasuwanci na buɗe kasuwanci ga dukkan sassan Afirka gaba ɗaya wanda ake kira Zeleka, wanda ta duka kasashen su kawo kayayyakin su sai da cikin kasashen kona da kona ne ta kai na ta kasashen kona ɗan Nijeriya su kawo nasu ɗan kuma sai kona Zambia kona Tanzania. Kenan kai gwani abu shi da muhimmanci mai ɗin biyuwa kuma kasa akwai shi abin da shi ya yi wannan kwanciyar hankali da ta kasashen nan, tunda kowa sai wanda kasashen namu na nan Afirika. Akwai kuma yana samun ta jinsan ka ko kuma tashi hankali da yawa cikin kasashen Afirika. Kin dole a zo a zamana a gani a ga inda kamata wannan abu a kawo gyaran shi. Saboda muna Nijar kun san dai muna da matsala kwarai tsare da kuma makwabtan mu na Mali da ɗan tashi hankali zuwa wajen kuma Boko Haram na abin da shi Nijeriya. Banda shi kuma a kawo bisa ga al'umma na tafarkin demokaradiyya wanda aka tabbata cikin kasashen nan. Yanzu ka sa kasar sai biya na Afirka wanda ɗan shugaban ƙari kuwa zai so shi sai kawo cikin cikas. Akwai kuma kasar sai wannan da tashi hankali cikin su na siyasa. To dole ka ga wannan zaman za a zo a zamana a gani yanzu ya kamata da kasar na Afirka su zamana su ne su gani bai kamata mu kullum sai mu tsaye da waje an kawo na abinci ko kuwa an kawo na taimako. Alhali mu da kan kasar nan sun da wani ba irin arzikin da bamu da. Ina ya kamata mu nazarin mu ga mu da kanmu mu cikin da kanmu wannan arziki namu kuma mu zamana mu ci shi da al'umma ta bar koma cikin wannan rai da aka zarko ana halaka mutane cikin sahara ta mutum Nijar ko ko cikin teku ana sa fiye mu. Alhali in muka gyara arzikin namu mun ka zauna mun ka dogon nazari mun tabbatar da arzikin da ganin mu na kasar Afirika ya isa yaranmu yanmu da zai kuɗin su ci saboda su bar wahala wannan tsara abin da ka gani na cikin duniya wannan.
Kai tsaye akwai wani amfanin da za a iya cewa su talakawan kasashen Afirka za su samu ta hanyar shi irin wannan taro na kungiyar AU?
A to ai kasar da yi da hankali da matan saboda talakawan Afirka don haɗin kasa in kasa sun kaɗu to ai zumunci ya idan duka ga ana canza miyau kenan alheri za a samu shi. Mun ga namu gani kungiyar ta taddade a ga amfanin ta kawo sosai ga muhimmanci bisa ga haka. Amma da yanzu shugabannin kasa na yanzu sun ga cewa to mun daga can da ayyuka da yawa amma kuma yanzu ma ya kamata mu dukkan mu tayi sai mu dibi abin da yaran muka so. Saboda zanga-zanga ta yi wa rikici ya tashi hankali yawa kin ɗin zan zauna ba mun karɓi gwamnati zari to kasar na mutane za su rubuce muna to ko bai kamata ba yanzu mu rana iyalin mu da mu da kan mu da Allah mu su ko su ne shugaban namu saboda abin da zai ci na mu su ce ku zo mu samuna mu diba mu gani mu ne zai mu ga abin da kamata mu magani idan talaka take gani ai shi ne amma kudi talaka shi ne amma iko kuma iko da zaka kuɗa talaka bai Allah so zai shi kuma saboda iko mun kai ya kare iko na zabe ne kin dukun da yaso yayin kuka wurin talaka talaka take shi in gobe bai san samun talaka talaka na dauka tai ba zai dauka tai ba to mun kuma da annan ta da su mu da kanmu ba za mu gaba saboda duk wani da muke saboda Allah da muke da kuma saboda talaka kai ta
Allah ya Allah da kan mu afare kan so juna Allah ya Allah ya Allah da kan mu afare kan so juna
Salisu Muhammad Hadi kenan ministan yada labaran jamhuriyar Niger kan wannan batu zamu bude layukan mu domin kuma ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kafin mu bude layukan namu mu shakata da wannan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
Hello, da wa muke tare?
Kuna magana da Ibrahim mai yankin mula a garin ne gode a Kimba.
To, Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To, gaskiya ni a ra'ayina taro ne kawai suke na wanda za su sha shayi su tashi su wace kowa ya koma kasar shi.
To,
yanzu saboda na'am.
Ina jinka.
Yawa domin saboda ainihin shugabannin namu na Afirka ba su da kishin kasashensu to da yawa za su yi taro su tattauna abubuwa wanda yake masu muhimmanci ne da za a yi su a aikace ba za su yi ba sai dai kawai da an zauna a tattauna a tashi kowa koma kasar shi babu abin da za a yi da abin da suke tattaunawa.
To amma kai baka da wani abu da ke zuciyarka da kake son su tattauna kamar matsalar harkar tsaro da kuma kokarin wata yarjejeniya da ake kokarin a rattaba hannu a kai ta cinikayya?
Yawa, to bangaren cinikayya na abu ne mai kyau, bangaren tsaro ma abu ne mai kyau. Sannan yana da kyau a ce sun maida muhimmanci akan waɗanda Allah ya ba basira a bangaren kere-kere haka, kamar bangaren ilimi wanda ko muna da masu ilimi a Afirka wanda yake ya kamata a ce sun tattauna a kansu. Mu ma ya kasance komai ba sai mun je kasashen Turawa a samu wasu abubuwa a rika kerawa a kasashen mu na Afirka.
To mun gode Ibrahim mai wankin hula. To yanzu kuma bari mu je Abuja. Wa muke da shi daga Abuja?
Abdulhamid Ishaka daga garin Gwagwalara.
To Abdulhamid Ishaka, menene ra'ayinka?
A ni ra'ayina duk ku ma'aikatan nan gaba da haɗin kai da ku, in ba haka ba duk magana wannan taro na wannan mutane gaskiya ne bai da wani amfani a kanmu. Saboda zaluman mutane ne gaba da Allah sa ku kana sa.
To mun gode Abdulhamid Ishaka. To yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna? To Ishaka mai wankin hula Samunaka, da Allah ka ɗaga murya ka ba ma jinka sosai.
Na'am, wannan taro da abin nan suka yi gaskiya mu ba mu ga amfanin sa ba.
To me kake ganin ya kamata su tattauna a wannan wajen taron?
Ma kuma ba shi da wani amfani ga talakawan ƙasa. Suna da yin taro ne kawai na shan shayi abin su.
To shine ra'ayin naka kai kenan. To mun gode, yanzu bari mu je jihar Bauchi. Wa muke da shi daga jihar Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba Imam, menene ra'ayinka?
To ni dai ra'ayina, babban abin da nake son su tattauna a wannan waje shine na farko akan tsaro. Su daure su yi mana maganar tsaro, a samar da tsaro a Afirka. Idan aka samu tsaro, to lalle za a iya aiwatar da komai. Bayan haka kuma sai magana akan harkan ilimi. Idan suka yi kokari suka ba da ilimi, to lalle wani abin ma ba za a yi shi ba. Ai, rashin ilimin shi yake sa hankali ya tashi. To lalle akan maganar tsaro da kuma ilimi dinnan su tabbatar an aiwatar da shi a Afirka. Mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Ayuba Imam daga jihar Bauchi, da fatan shugabannin sun ji wannan fata naka. To yanzu kuma bari mu je jihar Yobe.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, assalamu, da wa muke magana?
Mai magana Mustafa Mamin Kazinta ne.
To Mustafa, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina na shiga wani in sun taru, duk abin da aka yi ba zai mana alheri a ƙasa ba, su ringa yi. Shi ne ya sa Allah ya sa su yi imani su yi mana abin kirki. Ga shi tsoro ya riga ya harife mu, ba ma cin riban komai, ba ma zuwa kilomita 30 ko ta wani waje.
To mun gode Malam Mustapha Muhammad. To hello,
kuna tare da Haruna Abdulmumini mai gwado da karamar hukumar Dogwa a jihar Kano.
To Malam Haruna, menene ra'ayinka?
To a gaskiya ra'ayina a wannan taron da ministocin nan suka yi, ba abin da yafi su ba muhimmanci fiye da tsaro. Domin yanzu matsalar tsaro ita kaɗai ce take addabar mu a wannan yanki namu na Afirka. Na gode, ra'ayina kenan.
To Malam Haruna, yanzu kuma daga jihar Kano bari mu je jihar Kogi. Wa muke da shi a jihar Kogi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amu alaikum assalamu wa rahmatullahi, da wa muke magana?
Da Jiniya Lelwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To Jiniya, menene ra'ayinka?
To ina roƙonku don Allah ku taimake ni, ku bani ni tsokaci akan abun da dame mu mu Fulani, abun da gwamnati ya shirya mana.
To yau ai muna batu ne akan taron da shugabannin Afirka suke yi.
To
me kake so su tattauna?
Ina neman ku akan wannan zance da aka mana akan za a killa Fulani. To ba filata ni dai bai gaji a tsare ci wuri ɗaya ba tsakani da Allah.
To ina jin mun dan samu tangarɗa da layin mu. To yanzu dai bari mu je jihar Niger. Ba muke da shi a jihar Niger?
Aminu Muhammad Sani ɗan Talaka.
To Aminu Muhammad Sani ɗan Talaka, menene ra'ayinka?
Gaskiya nake gani ina tare da wanda suka yi magana na farko da na biyu da na uku. Taro ne dai ni ga nake ganin na shan shayi. dan idan ka ga irin matsaltsali da ke damun ma Afrika most especially a Nigeria jahar Zamfara Maiduguri ko abin da ya faru a Katsina tsakanin jiya zuwa yau ya ishe kabun fargaba
to ai malam Aminu maganar da muke yi dama shine wannan taron da suke yi me kake fata ko kuma me kake so su tattauna
a matsayinka na mabiya shine kai musu fatar alheri amma tsakani da Allah a yanda mu muka ba mu most especially shugabanmu na Nigeria Buhari goyen baya da muna ganin kamar wani mai zaya ne gaskiya mun kariya tsakani da Allah mun kariya don abun cin zalima ya kai ga har a kofar ɗakin sa abun yana faruwa don mun ba mu dauka abun zai faru a gare mu anan arewa ba to asabani da Allah kai in ka zo a matsayinka na da adali da tijo
to mun gode Aminu Muhammad yanzu kuma bari mu har yanzu dai kai muna jihar ta Niger wa muke da shi a Niger
kuna magana da Mika'il Yusuf daga nan ne godiya unguwa a Kimba
to Mika'il menene ra'ayinka
to ra'ayina ni dai akan wannan taron Allah ya sa ya haifa mana da ni ido
to me kake fatan shugabannin su tattauna
ko su tattauna akai wayanda suke damuwan talakawan Afrika gaba daya idan har sun tattauna akai Allah ya tabbatar da ali
to kamar me kake so su tattauna
to kaman abun da ke shafon matsalan tsaro kage yanzu idan ka duba a Afrika kaman Nigeria Niger Libya da sauran wurare kage duk babu kwanciyar hankali a wayannan wuraren kage abu ne wanda ya kamata su wayannan shugabannin kasa su zauna su tattauna kuma su duba a nemi mafita akai
to
more especially
to mun gode malam Mika'ilu to yanzu kuma daga zamu leka jihar Kano wa muke da shi a jihar Kano
Hamisu Shola Kunya
to Hamisu Shola Kunya menene ra'ayinka
ra'ayina anan mutane sun raja'a kan Buhari shine zai musu komai a Najeriya kuma ba haka bane mutane an riga an bar Allah kuma an zira Buhari shiru Buhari ba zai yi mana komai ba in mu koma ga Allah ba
to yau
ne sai mun koma ga Allah kamar yanda Allah ya ga mana sai mun koma ga yanzu ba mu shugabanni na gari to dole ne sai mun koma ga Allah Allah zai ba mu
Malam Hamisu Shola yau muna magana ne akan taron kasashen kungiyar Afirka da ake yi ta EU a jamhuriyar Niger inda muka tambaya cewa wani irin abu kake fata shugabannin da suka hadu na kasashen Afirka gaba ɗaya su tattauna
abinda muke so su tattauna akan tsaro mu a kasashen mu na Afirka shine abin da ya fita mu a yanzu
wato harkar tsaro
daga wani state ɗin yanzu misali ina Kano sai nace ina son in je Niger kai kwaman Kaduna ma abin ya gagare za a iya kama ni a hanya a saka ni a mota a gudu da ni kuma misali yanzu a matsayina na talaka yanzu aka ɗeba naira miliyan goma akan a fito da ni ba a yan uwana ba na zai hada miliyan goma don a fito da ni
to mun gode Hamisu Shola Kunya yanzu bari mu je jihar Yobe wa muke da shi a jihar Yobe
Abbas ne Abbas Ganjarma
to Abbas menene ra'ayinka
eh daga Yobe
to muna jin ka
kuma local government
to muna jin ka Abbas
abinda nake so da ku yau dai ina fatan da Allah ya sa manufa da ku dan na jima ina neman ku ban same ku ba
to mun gode malam Abbas
to ina so da Allah a mika min kuka na ga shugaba da Allah taimaka ma game da lamarin tsaro din nan
to mun gode Abbas da fatan mahukunta ko kuma shugabannin kasashen Afirka da suke wannan taro sun ji abubuwan da mutane suke so ko kuma batutuwan da mutane suke so su tattauna to muna godiya kwarai da gaske ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu masu sauraro kada a shafa har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon mu ke cewa karfe 4:54 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
tsohon shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA Sepp Blatter ya gofanar da hukumar ta FIFA a gaban kuliya bisa zargin bata masa suna da kuma neman mayar masa da agogansa har guda 60 da yake suna hannun hukumar Blatter dai ya shugabanci hukumar ta FIFA har tsawon shekaru 17 don mamulkin nasa ya karkare ba ta dadi ba sa'da aka tuhume shi da laihin ayyukan cin hanci da rashawa a shekara ta 2015 lamarin da yasa aka dakatar da shi daga lamuran kwallon kafa na tsawon shekaru 6 yayin da awar cewa an yada rahotannin ƙarya akan kudaden da aka ce ya karba bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 Blatter mai shekaru 83 a halin yanzu ya ce a shirye yake ya rama ta kwarkwara domin kuwa yana buƙatar shi ma yayi wa masu bincike na hukumar yaki da cin hanci da rashawa na kasar Faransa bayani akan yadda aka baiwa kasar Qatar damar karbar bakuncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 yanzu haka dai jami'ai na nan sun soma bincike akan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ke tattare da wannan gasar wacce aka yi zaben ta a shekara ta 2010 tare da fitar da sakamakon zaben da ya baiwa kowa mamaki tsohon shahararren dan wasan kungiyar Bayern Munich da Chelsea Arjen Robben yayi ban kwana da taka leda yana da shekaru 35 Robben dan kasar Netherlands ya karkare zaman sa a Bayern ne a watan Yuni da ya gabata duk da yake yayi fama da jiyar rauni a kakar wasannin da ta gabata haka kuma Robben ya taba zama a kungiyar Real Madrid da PSV na dan lokaci yayin da ya soma rayuwarsa ta kullun kafa a kungiyar Groningen ta kasar Netherlands yana da shekaru 19 Robben ya lashe kofuna a kusan dukkan kungiyoyi inda ya zauna ciki ko har da kofunan gasar Bundesliga ta kasar Germany har sau 8 a Bayern Munich da kuma gasar Premier ta Ingila har sau 2 a zaman sa na Chelsea yayin da kuma ya lashe kofin zakarun Turai da Bayern a shekara ta 2013 an sami kai karshe da cin madaidaito tsakanin kungiyar Chelsea ta Ingila da tsohon dan wasan ta Frank Lampard inda ya kasance sabon kocin kungiyar a kwantaragin shekaru 3 tuni da Lampard ya bar kungiyar sa ta Derby County domin soma sabon aikin nasa a kungiyar da ya taka leda tsawon shekaru 13 Lampard ya maye gurbin Maurizio Sarri wanda ya bar Chelsea din zuwa kungiyar Juventus ta kasar Italia a watan da ya shige a zaman sa na Chelsea dai a matsayin dan wasa Lampard ya buga wa kungiyar wasanni 648 inda kuma ya sami lashe manyan kofunan gasanni 11 Mursala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida Murtala kafin mi sallama ga Yusuf ya dawo da labarai amma a takaice
kwana daya bayan da wasu hotunan da ke nuna yanayin tashin hankali da ake ciki a wasu cibiyoyin tsara bakin haure a jihar Texas suka bayyana a yanar gizo shugaban Amurka Donald Trump ya ce in yawancin bakin ba su ji dadin waɗannan gurare da ake aje da su ba ayo inda suka fito ma bai kai gurin da suke ba a yanzu dan haka idan suna da wani abu su bar kasar ko kuma su daina zuwa ayo Alhamis ne Amurka ke bikin zagayowar ranar samun yancin kanta a lokacin da ake wasan harba wuta a sararin samaniya da ake kira fireworks a turanci iyalai da abokan arziki kuma za su tattaru don murnar wannan rana bayan haka shugaban kasar Amurka Donald Trump zai yi dan jawabi dangantaga al'ummar kasar Ma'aikatar kiwon lafiyar kasar Sudan ta Kudu sun ce suna kokarin dakile annobar cutar Ebola da ta zaburo zuwa kasar wadda suka ganta wadda rahotanni suka bayyana da cewa kimanin kilomita 70 daga iyakar kasar a arewacin demokradiyyar Congo aka samu ganin wannan cuta ta iso wanda suke kokarin dakile ta a tabakin jami'an majalisar dinkin duniya Barin wutar da aka yi a daren Talata da ya gabata a babban birnin Tripoli na kasar Libya ya yi sanadiyar mutuwar mutane 44 wasu kuma rahotanni suna nuna cewar 55 ne suka mutu.
To masu sauraro baki daya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana kafin mi sallama da ku sashen Hausa na muryar Amurka yana miko sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin wakilan mu dake Abuja Benjamin Gawan bisa rasuwar mahaifinsa Goyal Gawan dake garin Lur Kabiwir na karamar hukumar Kanke dake jihar Plateau a Najeriya muna jajinta mishi da iyalan shi baki daya. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin baki dayansa sai injiniyar Mutaya Utian. Ni Muhammad Hafiz Baban lake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.